نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديعتا تبتا كألا ملوك جنسركي ميكومي وتسكن نعمة ساة daga ne damar sa ya sake ba mu daman halartuwa wannan waje mai tarin albarka a wannan rana ta 25 ga watan Ramadana wata mai albarma shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina domin ci gaba da tafsirin ayoyin Al-Qur'ani mai girma kira da amincin Allah su kara tabbata ga manzon kira annabin rahma Muhammad ibn Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da mu'minai wadanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin al-qiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin su bayan haka bi idhnillahi ta'ala za mu ci gaba daga inda muka dafa aya a jiya cikin sura Hud aya ta 5
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ala ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء يبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء يسأل عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل.
الله تبارك وتعالى يناشي وألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. الله تبارك وتعالى يقول للي وإنهم كافرين لكن وانا أبن دفتي إيمي كما دووتا شيني كركتت دكير جنس da suke yi liyastaghfu min domin su buya daga Allah tsawara cewa wai su malaman tafsiri suka ce abinda suke yi shine za su tunkuyar da kawunan a yadda kansu zai rufe kirjin su anasu wautan idan suka yi haka Allah ba zai gansu ba, Allah ba zai ga abin da ke cikin zukatansu ba. Idan suka karkatar da kirjinsu, ko kuma suka rufe kirjin da kansu, wannan zai zanto hijabi a gare su daga ilimin Allah. Kuma zai sa Allah ba zai ga hai'an da suke ciki ba. Allah tabaraka wa ta'ala zai ce ala hina yastaghshuna thiyabahum. Ta yaya wannan abin da suke yi na karkatar da kirji ko kuwa rufe kirjinsu ta hanyar tunkuyar da kai, ta yaya zai hana Allah sanin abin da suke ciki? Bayan kuma lallai shi Allah hina yastaghshuna thiyabahum, a lokacin da suke lullubewa da tufafinsu ma, ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu, a lokacin da suka je suka cibi suka lullube kawunansu da tufafinsu, wannan halin ma bai hana Allah sanin abinda suke boyewa da abinda suke bayyanawa daga cikin maganganu da kuma aiki. Ma'ana babu inda mutum zai huya Allah ba zai menene ba, Allah ba zai gashi ba. To kuda a lokacin da kuka lullubi kawunan kuma ba ku iya huya daga ganin Allah ba, to yaushe karkatar da kirjinku zai sa Allah ba zai ganku ba? Ma'anar magana kenan. Wama yu'linun, da abubuwan da suke bayyanawa, domin shi Allah tabaraka wa ta'ala babu bambanci tsakanin abin da yake a boye da abin da yake a sarari, babu bambanci a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Domin idan mutum ya boye abu ma, wai dalilin da yasa kake koyewa wai domin kar Allah ya gani to yaudaran kanka kake yi domin babu abin da ke koyuwa gawa ga Allah tabaraka wa ta'ala yace innahu alimun bi zati sudur innahu alimun bi zati sudur Allah tabaraka wa ta'ala masani ne wanda ilimin sa ya gane kowa da komai kuma ilimin sa ya san zatin kiraza duk abin da kirjin kowa ya kunta ilimin Allah tabaraka wa ta'ala ya gane shi min al-iradat abubuwan da mutum yake nufi a cikin zuciyarsa Allah ya sani kaga abin da mutum yake nufi nufin mutum a zuciya yake aiko bai shi kuma mutum dan uwansa ba zai iya sani ba sai idan ya menene ya furta amma shi Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da kake rayawa a zuciyarka wal waswas ya san duk wani abu na waswasi dake yawo a zuciyarka wal afkar ya san abin da kake tunani allati lam yantiqu biha wa in abuwa ne wadanda a koye suke ga banu adam dan suna cikin zuciya ne amma kuma ba su koyuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sirran wala jahran wa'an ya kasance sirri ne ko kuwa bayyananne ne fa kayfa tafa alayhi hal Allah da ya san wannan abin da ke kunshe a zukatanku to ta yaya halayenku abin da kuka kasance a ciki kaiwa da kawowanku na zahiri ta yaya zai zanto ya koyu ga Allah tabaraka wa ta'ala idza sanaitum sujurakum litastaghfur a lokacin da kuke karkatar da zukatanku kuke karkatar da kirjinku wai idan kuka yi hakan shi zai sa Allah ba zai ga abin da ke cikin zuciyarku ba Allah tabaraka wa ta'ala sai masu gargadi da cewa abinda ya fi wannan tsanani alisabin dan adam na tunanin cewa shi ya ɓoye kansa bai hana Allah ganin halin da yake ciki tunda shi Allah tabaraka wa ta'ala masani ne na abubuwan da zukata suka kunta Allah yake wa ma min dabbatin
wa ma min da
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها باب وتا دبا أتكين كسا فاتي أرزك انت يلا كم الله الله تبارك وتعالى shi yake arzuta jami'a ma dabba ala wajhi al-ard duk wani abin da yake rayuwa a doran kasa min adamiyyin ra'un wannan abin banu adam ne aw hayawanin barriyyin aw bahriyyin ko kuwa a'a dabba ce ba mutum ba dabba dabban nan barri wadda ke kan kasa ko kuwa bahri wadda ke cikin ruwa fallahu ta'ala qad takaffala bi arzaqihim wa aqwatihim Allah tabaraka wa ta'ala ya dau nauyin arzikin su da abincin su farizquha ala Allah kuma haka arzikin su gabaki ɗayan su yana ga Allah ne Allah tabaraka wa ta'ala shi zai arzuta su kowa da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya kiyasta mai shi yasa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake cewa nufisa fi raw'i annahu lan tamuta nafsun حتى تتكمل رفقها an jefa mun a cikin zuciyata cewa an sanar da ni cewa babu wani rai da zai dandana mutuwa wannan ran na dan adam ne a na aljanne a na dabba ne dabban akan kasa yake rayuwa ko kuwa a cikin ruwa babu rai da zai dandana mutuwa hatta ta takmila rifqaha hatta sai wannan ran ya nene ya wato gama duk wani arziki ya cinye duk wani arziki da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddarawa wannan ran a ran da arzikin mutum ya kare abinda zaka ci zaka sha kai rayuwa da shi abinda Allah ya rubuta maka na abinci da abin sha ran da ya kare a ranar zaka daina rayuwa sa'annan ba zai yiwu ba a ɗauki ran mutum alhali bai menene ba bai exhausted din arzikin da Allah ya mai ba kaga wanda yana cin karo da abinda wa'insu suke kujartewa a zuciyarsu idan mutum idan wani matashi wanda Allah ya mai buri matashi ne amma kuma Allah ya arzuta shi da dukiya masu yawa kwatsam sai aka waye gari Allah ya dauranta da dama zaka ga a irin wannan halin mutanen da ba su da zurfin imani da Allah sai su dinga danganta wannan rasuwar zuwa ga mutane zuwa ga wayansu sabuba kamar irin tunanin abokanan zaman wanda su dama ba taɓa yin mutuwa suka danganta mutuwa zuwa ga Allah ba duk lokacin da aka yi mutuwa ba waye jawo shedan mutuwa aikin shedan ne sai yaya mutuwa zai zanto aikin shedan mu aqidar mu Allah tabaraka wa ta'ala shike rayarwa kuma shike meye shike matarwa idan ka rayu Allah ne idan ka rasu kuwa Allah ne amma Allah zai iya sanya wani abu ya kasance sababin mutuwarka mutane nawa ne aka harbe su da bindiga ba su mutu ba me ya hana su mutuwa lokacin menene lokacin mutuwar su bai menene ba bai ba mutane nawa ne kuma ture su kawai aka yi ba ture su kawai an tunkuɗe su ne kawai suka wani daga nan suka daina numfashi sun mutu babu bugu babu harbi babu duka me yasa lokacin me yayi lokacin mutuwar su kuma Allah ya kaddari ta hakan za su menene ta hakan za su daidai da loma ɗaya ko kurban ruwa sau ɗaya mutum ba zai ƙara ba idan arzikin sai menene ya kai kage kenan kaiwa da kawowa da muke yi domin neman arziki kawai muna yin abin da ake cewa bazlul asbab muna aiwatar da sababi idan muka samar da wannan sababin duk wani abin da yake namu ne Allah tabaraka wa ta'ala sai ya shiryar da mu zuwa gare shi duk wani abin da yake kuma ba namu bane duk wahalar da zamu yi akan wannan abin wallahi ba zai taba tabbatuwa ba ba zai taba tabbatuwa ba ba zai taba shigo hannun mutum ba tunda babu shi daga cikin abubuwan da Allah ya nene daga cikin abubuwan da Allah ya rubuta yake wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha Allah tabaraka wa ta'ala ya san matabbatar wayannan halittun gabaki daya daga cikin mutane da kuma dabbobi wa mustawda'aha kuma ya san ma'azar su ya san ina ne wajen zaman su ya san ina ne wajen kaiwansu da dawowansu. Kaiwansu da komawarsu, Allah tabaraka wa ta'ala yana sanar da shi. Kullun fi kitabin mubin. Duk waɗannan abubuwan suna cikin littafi bayyananne. Ai tafasilu ahwaliha. Zuwanka wajen nan da ka zo yau. Yana daga cikin kaiwa da kawowa da kai a yau dinnan. Allah tabaraka wa ta'ala tun kafin ya halicci sammai da ƙasa ya riga ya kaddara cewa kaiwa ne dan wani a cikin watan Ramadana na shekara kaza a rana ta kaza a daidai lokaci kaza za a yi tasbiri a waje kaza kuma za ka je wajen kuma za ka baro wajen a waje kaza a lokaci kaza idan ka baro wajen za ka nufi waje kaza kafin Allah ya halicci sammai da ƙasa da shekara 50,000 ya rubuta wayannan abubuwa ya riga ya san wayannan abubuwan da tafasir din su kaiwa da kawowanka inda za ka tafi inda za ka zauna idan ka dawo ina za ka je ina za ka zauna wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin fi kitabin mubin ay fi lawhil mahfuz المحتوي على جميع الحوادث الواقعة. أتكلم لو المحفوظ الله تبارك وتعالى يوم رتي الكلمي يروت أبن ذي كتنشي أبن ذي كتنشي با جباكي دا كما باب أبن ذاك باي والتي تقع في السماوات والأرض أبو النظار كتنشي شكل سمي تكسى الجميع قد أحاط بها علم الله تباكي تنسو إلى من الله تبارك وتعالى يأتي ويرسو وجرى بها قلمه كما الكلم انسى سيدا يربو توين أبوان تباكي فيها مشيئته أتكوى إن أبوان أقوي مشيئة الله ووسعها رزقه kuma arzikin Allah tabaraka wa ta'ala ya gane abubuwan nan gabaki daya falitatma'innul qulub ila kifayati man takaffala bi arzaqiha dan haka ya kamata zakatu su samu natsuwa zuwa ga isar wadda ya dauki nauyin arzuta su wane ne ya dauki nauyin arzuta su Allah وأحاط علما بذواتها وصفاتها كما يزنتو إلى منسى يا تشيوي ذات تقوم السبو بنسو جباتي باب أبندا يجي فويواغ الله تبارك وتعالى سيوا إنن أبو هو دمك لسابو جباتي ده domin shi Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ya san ghaibu ya san abubuwan da suke a boye ya san abubuwan da suke a boye sai dai abinda ya dan gutsurawa manzanninsa daga ciki tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yace wa huwa
والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا ولئن أخرنا عنه العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير
الله تبارك وتعالى يقول وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء هم الشيني أي الله الذي خلق السماوات والأرض يهلتي سمي دكسا في ستة أيام أتكوف ونكي شدا وكان عرشه على الماء وإن halittu masu girma masu buhaya wadda wasu lokutan zaka ga Allah yana tambaya shin halittan sama da kasa shine ya kamata ya bi dauki akan halittan mutane da maido da su bayan mutuwar su domin halittan sama da kasa abu ne wadda ya girma ya manyanta da duk mutumin da zai yi la'akari da yadda Allah ya halicci sama abubuwan da suke cikin sama yadda duniyar nan gabaki daya idan aka jefa duniyar nan gabaki daya a cikin ɗaya daga cikin halittun da suke cikin sama kamar yadda ka dauko me ake ce mai coin kamar silillukan karbe ka dauki ɗaya idan ka dauki ɗaya ka tafi wani fili ne sarari sai ka jefa shi a wannan wajen zai ji cewa an aza mai kaya ba zai ji ba to duniyan nan wanda mutum zai yi da za ka fara yawo a duniya daga yanzu har a tashi duniya ba za ka kewaye duniya ba amma kuma ita duniya nan wani dan karaman halka ce fa idan aka gwada shi da al-kursi wani dan karamin halka ce idan duniya wani dan karamin halka wanda bai wuce wani ba zai kai tsakiyar tafin hannunka ba zai rufe ba in aka jefa shi a kursi haka za ka je ka gaishe wani dan karami idan kana cikin jirgi in jirgi ya yi sama sosai wayannan gidajen ma ba ka iya ganin su ma ko ganin su ba ka iya yi da kasa Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce su ne cikin kwanaki shida daga ranar Lahadi zuwa ranar Juma'a a lokacin da ya halicci sama da kasa da abubuwan da suke cikin su gabaci daya kana arshuhu alal ma fawqa as-sama'i as-sabi'a al-arshinsa ya kasance akan ruwa Imam Sa'di yace fa ba'da an khalaqa as-samawati wal arda istawa alayhi bayan ya gama halittar sammai da kasa sai yayi istiwai akan al-arshinsa ayat da ya dace da shi cikin zatin sa yudabbiru al-umur yana dabbara al-amura wa yusrifuha kayfa sha'a min al-ahkam al-qadariyya kuma yana gudanar da su yana jujjuya su yadda ya ga dama min al-ahkam al-qadariyya daga cikin hukunce-hukunce na kaddara wal-ahkam al-shar'iyya da kuma hukunce-hukunce na shari'a daga cikin hukunce-hukunce na kaddara shine yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce mu ba tare da neman shawarar mu ba da yawa daga cikin mu da an nemi shawarar mu akan ahalicce mu a Najeriya ko kuma a wata kasa da mu zabi Najeriya ba ko hakan nan mutane da dama a wajaje da dama a duniya yau da an shawarce su ne wayansu da ba su zabi yadda halittar su yake a yanzu ba amma yana daga cikin hukuncin Allah na kaddara ya halicce ka dan Najeriya ya halicce ka yace ka kasance bakin mutum ya halicce ka yace ka kasance gajeren mutum ya halicce ka yace ka kasance mutum mai tsayi ya halicce ka yace ka kasance mutum mai jiki ya halicce ka yace ka kasance siri duk wannan ahkamuhu al-qadari sa'annan hukunce-hukuncensa na shari'a su ne abubuwan da ya saukar wa annabawan da suka gabata har lokacin da aka zo kan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala yake yin umurnin a yi su abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa a guje su domin ya hana shi kuma kadai yake da kudurar yayi wannan shi kadai yake da wannan sulta din shi kadai yake da wannan authority din ya ce a yi da kuma ya ce a menene a bari kuma idan kai bawan Allah ne Allah yana nufinka da alkhairi zai sanya ka ka kasance cikin masu cewa sami'na wa ata'na mun ji kuma mun bi domin kai baka da zabi a yi shi yasa ranar tashin alkiyama shi yasa maluma suka ce yin biyayya ga Allah nau'i biyu akwai tau'an sa'annan akwai menene kar'an akwai wadanda za su yi wa Allah biyayya mutawa'atan sun mika wuya ne ga Allah akwai wadanda suna wa Allah biyayya ne kar'an ba su da menene ba su da zabi yin biyayya ga Allah kar'an yana shafar hukunce-hukuncen Allah al-ahkamul qadariyya hukunce-hukuncen sa da yayi na kaddara domin baka isa ka canza ba shekarun da Allah ya kaddari za ka yi a rayuwa baka isa ka canza ba Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce ka bakin mutum baka isa ka canza ba Allah ya halicce ka ganin daman sa ne yayi ka bahaushe ganin daman ka ganin daman sa ne yayi ka bayarabe ko kuwa inyamari ko kuwa biran ko kuwa angan sai dai ka dinga yaudaran kanka baka isa ka canza ba wannan sibira din wannan kira din da kuma penti din da Allah ya sanya maka na asali baka isa ka menene ba baka isa ka canza ba sai dai kawai abinda zaka yi shine zaka wahalar da kanka har ka gama rayuwa domin duk lokacin da ka so ka canza kamanni da kamanninka na asali na kaddara da Allah ya sanya ka a ciki akwai wannan abinda Allah ya sanya maka a cikinka zai dinga cewa alaji kai ba haushe ne ba kai ba bature ba a kai balarabe ne kai ba bature ba kai inyamari ne ba bature ba kai dan waje kaza ne ba waje kaza ba akwai mutanen da suke yin butulci ga Allah sai kuma mutum ya saka yi ya saka yi yarensa ai ya rurrukan nan ai daga cikin ayoyin Allah ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum yana daga cikin ayoyin Allah kaga mutane suna magana da harsuna daban-daban kuma suna fahimtar me suke cewa sai ka zauna a waje a sayar da kai a biya kuɗi a gabanka a karɓi kuɗin sayar da kai ɗin kuma bayani ake yi kuma baka san an yi ba sai can an ji ba idan ka tashi za ka ce ba to ni ba zan wuce sai a ce za ka tafi ina ce a zan tafi mana ce a ba a gabanka wanda kuka zo tare ba baka ga mun girka kuɗi mun bashi ba ce na gani ce ai duk wannan maganganun da nake cinikin ka kuke shi yasa idan za ka zauna a cikin wa'insu mutane yana da kyau ga koyi ne ga koyi yaran su aka ce man ta'allama lughata qaumi umina sharruhum duk mutumin da ya koyi yaran wa'insu mutane to zai samu aminci daga menene daga sharrin su shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hijira zuwa Madina ya sanya wane ne daga cikin sahabi ya ce je koyo mai yaren zuwa Yahudawa bai yiwuwa muna zaune da ku a gari kuna da wani yare da kuke yi kuma ba mu menene ba ba mu sani ba ba mu san me kuke cewa ba musamman ma waɗannan mutanen Qur'ani ya fallasa su ya ce waɗannan maƙiya addinin Allah ne to amma kuma suna yare ba san da ba san me suke cewa ba yasa musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wanda zai je ya lakaci yaran ya je koyo yaran cikin sati biyu dan haka wayannan yarurrukan nan wayannan harsunan nan suna daga cikin ayoyin Allah wadanda Allah ya cewa halittunsa gori da su yarurrukan nan gabaki daya Allah ne tabaraka wata'ala ya halicce su dan haka da ya ga dama sai ya sanya ka kabilar ka kaza yaran ku kuma menene kaza yin wannan yaran yana daga cikin bayyana ayar Allah yana daga cikin bayyana ayar Allah da yayi a bayan kasa sa'annan duk abubuwan da me ke kawo wannan me ke kawo wannan ba abin da ke kawo wannan ba ce neman ne duk duniya ne ba ke nema duk duniya ake nema akwai wani da ke bani labari wai akwai wani mutum shi daga cikin kabilun jahannan ne amma mazaunin kyafi ne don haka a dole shi bafulatanin kyafi bai yadda ba a kira shi da wani abu in ba fulanin ina ba fulanin kafi bane kuma kamannin sa bai kama da fulani Allah ya sa bai tambayi yana da emblem din da kana ganin shi zaka san cewa wannan ba fulani bane to abokanan sa sai suka sa shi a gaba waɗanda suka san shi haba bayan mun san ka ba wani bane mahaifinka ba to wani da ya gaji sai da yaje wajen mahaifinsa ya gaisa da shi yace baba dan Allah kai hakuri wani kai ka haife shi ni dana ne me amfani wayannan abubuwan ba su hana komai kuma ba su menene ba su kare komai suna daga cikin jinsin abubuwan da ake yi domin neman duniya mutum zai taka yarensa tunda ya baro garinsu ya koma Kaduna alatilas shi dan Kaduna ne alatilas shi Bakano ne alatilas shi dan wannan garin da Allah ya kaddare zamansa ne to kada mutumin da ya sanya kai cikin wannan hali yana cikin wahala ni idan naga gireren su kai tausayin su nake ji imagine nake irin wahalan da suke sha domin kai idan kana yaudaran mutane ai ba za ka yaudariwa ba ka za ka hadda kanka za ka yaudara ai ba za ka yaudari kanka ba idan kana cewa kai kaza ne ai kai a cikin zuciyarka ka san kai ba kazan nan bane bai ko banda ma kuma sauran mutanen ma da kake ganin kana yaudaran su ma sun san cewa me su ma sun san cewa yaudaran kanka kake abubuwa kamar su canza shekaru shi yasa mafi yawa yanzu za ka ga abin da ake amfani da shi shine declaration of age mutane mafi yawan su ba su da birth certificate duk da cewa a lokacin da aka haife su ba wai ba ya yi shirin din birth certificate bane ba an yi shirin birth certificate amma zai je ya yi declaration of age domin me wai idan ya shiga aikin gwamnati kar ya yi ritaya da wuri wani kamar wannan NYSC din da ake yi yanzu sun ce idan ka wuce shekara 30 ba za ka yi ba ko mutum sai ya ce sai ka ga akwai wani wadda shi da ya je ya rage shekarun NYSC din an mai da shi kamar yadda ka san wani satifiya din aljanna ni exemption da ana sayarwa ana sayar da exemption legally a doka ya halalta mutum ya je ya yi exemption akwai doka da ya bada daman idan ba ka son ka yi wannan shiriri din za ka je ka biya kuɗi a baka exemption ni da na siya me ake yi a wajen wani tsari na jahannama kawai yarinya ba ta taɓa lalata ba waɗansu a wajen suke farawa da ya tafi NYSC ya je ya rage shekarun da yake shekarun sun yawa shi kuma ya ɗaura wa kanshi dole sai ya yi me sai ya yi NYSC da ya tafi NYSC ya je declaration of age ya rage shekarun ba tare da ya yi lissafin cewa idan ka rage shekarun nan ba zai affect in aka fara duba takardunka daga ƙasa za a samu cin karo aiko sai aka ga cewa a yi lokacin ya gama primary school ne yana da shekara ɗaya da rabi in ka duba shekarunsa a yau abin da yake cewa age ɗinsa a yau in ka duba shekarun da ya gama primary school in ka zo ka kasa zai ga cewa ai ya gama primary school ne ina ganin to tun a ɗau cikin sa ya fara primary school yana da shekara ɗaya da rabi da suka ga takatun sai suka ce mai suna neman shi suka ce yazo da yazo suka ce to ai kai ka duba ka ce mai shekarunka kaza to kenan ka gama primary school kana shekara nawa kenan sa'annan shi ma ilanin suka menene suka buɗe suka ce kai ka je kai applying for exemption wayannan abubuwan ba su hana ka zama abin da Allah ya ce za ka zama a duniya idan ka same su kuma ba idan baka same su ba ba za su hana ka zama abin da Allah ya ce za ka zama a duniya ba idan kuwa ka same su ba za su sa abin da Allah ya kaddare za ka zama a duniya ka zama fiye da haka ba kai ƙarya cikin takardunka akan ƙaryar nan aka baka aiki Ibn Uthaymeen yace kudin da kake samu din nan haramun kake ci in kuma kana ciyar da wasu daga ciki su ma kana ciyar da su haramun irin su ne idan suka girma suna yin addu'a Allah baya amsawa wa mudhiya bil haram an ciyar da su haramun magabata na kwarai sun kasance matan su idan mai gida zai fita sai su rike shi su ce dan Allah ka ji tsoron Allah karka kawo mana haramun karka ciyar da mu haramun zaka je nema zaka fita wajen aikin ka dan Allah karka ciyar da mu haramun karka kawo mana haramun gidan nan ka ciyar da mu amma mu yau mun mayar da musulunci kawai yin alwala yin sallah yin sallama yin azumi yin aikin hajji rayuwar mu wadda ayyukan musulunci a cikin kaiwa da kawowa na rayuwa suka fi yawa sallah sallolin nan minti nawa muke yi ne sallar asuba minti nawa muke yi ne sallar azhar minti nawa muke yi ne sallar la'asar kaiwa da kawowanka mu'amalar ka shiga da fitar ka cuɗanyen ka da mutane shine ma lokutan da kafi wato yin ayyukan ibada domin rayuwar musulmi gabaki da ibada ne ina kake samun abin da kake ci kake ciyar da iyalanka sai zato tushen abin haramun kaga akwai matsala kenan to kaga Allah tabaraka wa ta'ala shine ya halicci sammai da ƙasa cikin kwanaki 6 a lokacin al'arashinsa ya kasance a kan ruwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala domin ya jarabce ku wane ne daga cikin aikinsa zai fi kyautatuwa kaga cewa yi wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyami wa kana arshuhu 'ala al-ma sai kawo abinda ake cewa lamu ta'lil sai yace liyabluwakum ayyukum ahsanu amala to ina masu cewa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka halicci sama da ƙasa cewa domin sa aka halicci sama da ƙasa Allah yake shi ya halicci sama da ƙasa ne domin ya jarabce ku wane ne aikinsa zai fi menene zai fi kyautatuwa maluma suka ce anan idan ka lura Allah ba cewa yi ba ayyukum aktaru amala wane ne aikinsa ya fi menene ya fi yawa ba yawan aikin ba ne Allah tabaraka wa ta'ala ba zancen yawa yake yi ba yace ayyukum ahsanu amala Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yace abinda yasa Allah yace ayyukum ahsanu amala domin sharuda da ake la'akari da su kafin kowane aiki ya zama karɓaffe a wajen Allah shine an yakuna khalisan liwajhillah kidan to wannan aikin kai shi ne domin Allah ba domin komai ba ba domin mutane su yaba ba domin mutane su ce masha Allahu ba domin abiya ka ba domin Allah sharadi na farko ikhlasun niyya niyyar kai zanto a ka tsarkake niyyarka kai domin Allah نبي موافقه السنه kayishi daidai da yadda manzon Allah ya menene ya karanta kaga da Allah ya saukar da alqur'ani sai bace ni inje in fahimci alqur'ani yadda daga dama ba kai kaje ka fahimci alqur'ani yadda daga dama ba sai ya tayar da manzo litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi wannan aikin da manzon Allah ya zo yi shine ya bayyana mana abinda Allah yake neman mu da shi yasa duk wani abin da ake yin shi da sunan ibada muddin zaka yi shi ba daidai da yadda manzon Allah ya karanta ba wallahi tallahi thumma billahi Allah ba zai karba ba kana wala ta kankani duk lokacin da zaka yi wani abu wanda manubarka na yin wannan abin shine neman sakamako daga wajen Allah to dole ya zanto wannan abin kayi shi daidai da yadda manzon Allah yayi menene da karanta shi yasa niyya ne kyau kadai ba isa ba to da yawa idan ka ce wa mutane ai wannan abin da kuke yi ai babu shi a addini ai manzon Allah bai karantar ba ai manzon Allah bai ce ai wannan abin haka ba sai ce dinki to ai muna yin shi ne da niyya mai kyau Abdullahi dan Mas'ud ya taba zuwa masallaci wani sahabi ne ya zo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wasu mutane sun yi halqa halqa haka sun zauna sun forming circle circle akwai wani mutum a cikin su wanda zai ce ku yi haylala 100 idan sun gama yace ku yi tazwihi 100 idan sun gama yace ku yi abu kaza 100 ɗaya daga cikin safai ya zo masallaci ya gan su a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga abin da bai taba gani ba ba taba yin irin wannan a zamanin manzon Allah ba manzon Allah bai yi ba kuma babu wanda yayi a gabansa yace an yi daidai da ya ga wannan sai ya garzaya gidan Abdullahi dan Mas'ud yace dan Allah zo ka taya ni ganin wani abin da na gani a masallaci hankalinsa ya tashi sabanin mu a yau mun mai da addinin musulunci kamar yadda ka san addinin kristanci kristoci su ne ba su da limit din abin da suke addinin su za su iya yin komai za su iya kirkiran komai amma musulunci ba mutumin da yake da hurumin ya shigo da wani abu cikin addini wanda Allah bai shar'anta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karantar ba da aka kira Ibn Mas'ud yazo yana tafiya da sauri ya shigo masallaci ya ga mutanen yace ku dinnan ba na tsammanin fake kun kasance akan wani abin da yafi na manzon Allah alkhairi ba me wannan da kuke yi suka ce ya Abdullahi dan Mas'ud ma aradna illa alkhair manufan mu fa alkhairi muna da manufa mai menene mai kyau Ibn Mas'ud yace wa kam min muridin lil khair lam yutrik nawa ne mutum yake dubin alkhairi amma kuma ba zai taba riskan alkhairi ba aljanna kake nima ba mutane suna neman aljanna amma kuma suna wasa suna wasa kuma addini kadai ake wannan inda zalimcin yake kenan addini kadai zaka ga ake wannan baka taba ganin mara lafiya kamar da na faɗa kwanaki mutum ne yake jin ciwon kai ciwon kan ya tsananta ya sha paracetamol kwana uku ciwon kan maimakon ya rugu karuwa yake yi kawai sai shi kai wannan ciwon kan dole in nemi mafita in nemi magani idan mutum yana neman magani na rashin lafiya ina zai tafi asibiti ko shi amma sai ya tafi shagon kafinta sai ya ce wa kafinta dan da aiki lafiya ya jama'a ya ce da Allah abin nan ciwon kai nake ji kaga shi da shi kafin tanda yaran aikin sa duk za su bar kayan aikin su gudu kafin ya fara cizo ko dan zai iya yin cizo mara hankali ya menene ya zo kenan idan mutum bai da lafiya zai tafi asibiti idan mutum ya siyo kayan sa ne kyau yana son a yi mai danki ba zai kai wa makaniki ba zai kai wa tela amma idan al'abari ya zama na addini shine tela shine kafinta shine likita shine idan al'abari ya shafi addini shi ma mai bada fatawa ne sakaci da abinda muke yi domin neman yardan Allah domin mu shiga aljanna Allah yake li yabluwakum ayyukum ahsanu amala kamar mutum ne yake sallar asuba ce ni na tashi yau da kusari gaskiya ni sallar asuba yi raka'a biyu ba zai ishe ni ba zan yi raka'a takwas a ra'ayinku mutumin da yayi sallar asuba raka'a takwas aka zo aka ce mai a'a lafiyanka yace a lafiya mana amma ya zaka yi sallar asuba raka'a takwas yace ai ina da niyya ne kyau niyya mai kyau zai iya sa mutum yayi sallar asuba raka'a takwas ba zai yi ba duk kyawun niyyar ka ba zai yi ba dole ka kai raka'a biyu to dan me zaka yi raka'a biyu domin manzon Allah da aka mai wahayin cewa wa aqimus sala da ya take yin sallar asuba raka'a nawa yayi raka'a biyu to a yadda ba zaka iya yin kari akan sallar asuba ba sallar azhar sallar la'asar magariba da isha yadda ba a yadda kai kari ba yadda dukkan mu yanzu muka yi ittifakin cewa bai halatta ga mutum yayi kari akan adadin salloli haka ma sauran abubuwan da muke yi na addini dole ne mu yi su daidai da yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya yi dan haka wai dan sharuda biyu idan ba su shiga ba Allah bai karban aiki ayi domin Allah sa'annan idan aka tashi ayi yadda manzon Allah ya menene ya karantar yace wala in qulta innakum mab'uthuna min ba'di al-maut la yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa yace ya ma'aikun ya ma'aikin mu lallai idan kace lallai ku mab'uthuna za'ata sheku min ba'di al-maut bayan mutuwa bace ta cewa za a tashe su bayan mutuwa ba la yaqulanna alladhina kafaru lallai wadanda suka kafirta za su mayar da martani su ce in hadha illa sihrun mubin kace wannan ba komai bane face sihiri bayyananne Ibn Kathir yake abinda suke nufi shine cewa wannan maganar da kake faɗi babu wanda zai yadda da wannan magana face mutanen da ka riga ka sihirce su sune kawai za su biye maka akan wannan maganar da kake cewa Allah zai tashe mu bayan mutuwa ku kafirai ba su yadda da hakan ba amma shi aqidar musulmi bai da shakka yanzu nan ko da bindiga aka saka wa mutum aka ce kar ya yadda cewa za a tashe mu bayan mutuwa sai da aka kashe shi aqidar musulmi kenan shi bai da kwankwanto bai da shakka cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai tashi mutane bayan mutuwar su zai maido da su domin yayi masa lissafi dan mu da tsaya nan domin lokacin idan Allah ya kai mu ko kuma menene ya danganci wani irin hotel ya danganci wani irin hotel abinda yake mubadara zuwa ga tunanin mutum a wannan bangaren na duniya idan aka ce hotel shine matattaran karuwai ba kowane hali bane hotel yake zanto matattaran karuwai ba ko kuma wajen da ake yin fasikanci da makamancin haka dan haka ya danganci wani irin hotel ne me ake yi a wajen daga kai tsaye mutum ba zai ke cewa yin aiki a hotel haramun ne ba zai yi ba mutum ya saki wannan maganar a hakan abu dai cewa yin aiki a hotel haramun ne ko kuwa ya saki maganar abu dai yace yin aiki a hotel halal ne sai an san wani irin hotel kake nufi me ake yi a wajen me ake yi a hotel din shin kawai matsauci ne na baki akwai kasashen duniya da ake regulating din shige da fice mutanen da suke sauka a hotel kuma misali amma akwai hotel din da sai dai namiji kada ya sauka idan namiji da mace kuma za su sauka sai sun nuna shaidan cewa su menene su ma'aurata ne su misali kuma a wannan wajajen ma an fara samun irin waɗannan masauki na baki wanda ba dole bane ya zanto ana yin abubuwa a wajen wanda Allah ya haramta irin wannan wajajen mutum zai iya yin aiki a wajen irin wannan wajajen mutum zai iya yin aiki a wajen amma idan waje ne wanda za a aike ka ka je ka kwaso kiya a store ko kuwa ka je ka kai kiya dakin wani bako ko kuwa cikin abubuwan da Allah ya haramta to irin wannan halin haramun ne mutum ya menene haramun ne mutum ya aiki a wajen sannan lottery commission yadda sunan yayi implying su ne mutane masu regulated din yadda ake menene ake yin menene a ya kuka shi a bi kada ku yi zan dauki na wanda suke regulated din caca ko to me hukuncin caca a musulunci hukuncin caca a musulunci harawa ne dan haka babu yadda zai yi a ce musulmi kuma ya je ya zauna inda ake kawata shirme fawda munazzama shiririta wadda aka tsara shiririta ne ake son a tsara sai aka ce musulmi ma ya zo ya shiga cikin masu menene masu tsarin shiririta to kaga kai tsaye in dai caca ne abinda suke aikin su kenan su suke sa dokoki yadda ƴan bet Niger duk abubuwan da ya kamata regulations din da dole su abide da shi a yadda shi wanda ya zo yin cacan ba za a cuce shi ba da makamancin hakan wannan abin da Allah ya haramta bai halalta ga musulmi ko babu wani larura ba mu da wata larura wajen da muke son mu je mu kare an fahimci wannan da haka ga musulmi bai kamata musulmi ya je aiki a irin wannan wajen ba wallahu ta'ala a'lam kashi kenan na za mu dafa aya nan akwai wata tambaya za mu dafa aya nan abubuwan da muka faɗa waɗanda suka dace da littafin Allah da sunnan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mana baki daya abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya mana gafara ga baki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta wa mamatanmu waɗanda suka riga mu koma zuwa gare shi idan namu lokaci yayi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu da kalmatu shahada ya Allah bukatunmu na alkhairi ka biya mana su gabaki daya ya Allah ka biya wa waɗanda suke roƙon mu addu'a ya Allah ka biya masu bukatun su gabaki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan kwanaki da suka rage cikin wannan wata mai alfarma ya datar da mu zuwa ga aikata kyawawan ayyuka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mun kasance ko kuma mu kasance daga cikin mutanen da suka dace da daren Lailatul Qadr ya Allah alkhairin da wannan daren yake kunshe da shi ya Allah ka haranta mana ya Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya hada fuskokin mu cikin jannatul firdausil a'la subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك